الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi na yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba da fi an tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Wannan lokuta mutane suka danna magani su bukaci madara ta farsa ne ko jan ko kasta. Sun yawa da ku sun yi tare a cikin leke.
Wani misali matsayin ka na makiyayi kana da shanu kana kiwonsu. So da yawa akan samu wani lokaci wani ya zo ya ce madara yake bukata ta bakar saniya wadda ba ta da daidai da ɗigo ɗaya fari a jikinta ko ya ce madara ta farar saniya shin na halatta ka sayar masa ko kai masa kyauta ko kuma baya halatta to anan dai alama daga cikin alamomin bokanci ya bayyana an gane ko dan haka shi kuma taimakekkeniya akan duk abin da Allah ya haramta haramun ne dan haka duk wanda kaga yana neman cewa bakar kaza ko farar kaza ko wake wake ko shekararren zakara ko madara ta fara akuya ko ta farar saniya ko ta bakar saniya ko ta bakar akuya da sauransu to wannan akwai wani nau'i na bokanci tare da shi domin malamai sun yi bayani duk alama daga cikin alamomin da ake gane boka dan dabo shine ya nemi cewa a zo masa da wani abu daga cikin irin waɗannan abubuwa wanda mun yi bayani akan alamomin da suke tabbatar da dan dabo ya nemi cewa a kawo masa da dabba nau'i kaza kuma mun yi bayani wani dan uwa wani lokaci ya zo daga Agadez shi da kansa yake bani labari yake cewa wani lakani ne za su hada wai shayi wahalar da suka sha bakin sa suke nema wanda gaban shi yake kallon yamma kasuwanin da suka kewaya sun wuce a lissafa da kin suka samu kuma wai zawar da yana wai wani turare ne za a hada wani magani da shi waje kadari 270 suka saya don haka dai a takaice duk wanda ya zo ya nemi irin wannan abu a wajenka a matsayinka na musulmi baya halatta ka bashi yace ka bashi madara ta farar saniya ko ta bakar saniya da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta domin dan dabo ne an gane ko dabo ko kafirci ne taimaka ma dan dabo haramun ne akan abinda zai zame masa agaji akan aiwatar da dabansa na'am
tambayan daga cikin garisin da muka a shekarar jiya daga cikin sosai da ba 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 a kasar mu akwai waɗanda kowa su tafi su ne suke kalmar da yaran yansu suna kanana wannan ya sa yesu hukunci kuma
kuma inda kamar sun mutu haka akwai gado tsakanin ma'auratan guda biyu.
Wai misali yana halatta mutum ya aurar da ƴarsa karama kafin ta balaga, kamar misali ƴar shekara 7 ko 8 ko 9 ko 10, kuma shin in ya aurar da ita in har Allah ya mata rasuwa ko ya ma miji rasuwa, shin akwai gashashiniya tsakanin su? Kwarai ya halatta yarinya ƴar shekara 7 a aurar da ita. An gane ku? Aisha Allah ya kara mata yadda bata wuce shekara 7 zuwa 8, mahaifinta Abubakar Allah ya kara masa yadda ya aura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka yi hijira zuwa Madina, Aisha tana ƴar shekara 9, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki da ita. Kuma malamai sun yi bayani, musamman malaman likitanci, jinkirin aure ga mace yana haifar mata da illoli waɗanda sun wuce a lissafa. An gane ku? Muna da littafi na musamman wanda malamai suka yi bayani da kuma fa'idodi wanda ake samu dangane da aurar da mace tun tana yarinya ƙarama. Kuma kada ka zaci cewa likitocin na musulmi ne ma suka yi wannan bayani, na kafirai su da kansu sun tabbatar da haka. Don haka ya halatta a aurar da mace kafin ta balaga, sai dai a nan ana iya jinkirta, wato kai ta gidan mijinta, kamar yadda Aisha sai da ta kai shekara 9 sannan aka kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a nan ko da bai kusance ta ba, bai shiga daki da ita, in Allah ya masa rasuwa ko Allah ya mata rasuwa, to akwai gadari, akwai gashashiniya tsakankanin su, ma'ana kowa zai iya gadin dan uwansa. Dan sharadin gado tsakanin ma'aurata, wannan shiga daki ba sharadi bane ba na gado tsakanin ma'aurata. An gane ku? Idan mutum ya auri mace kafin ya kusance ta, Allah ya masa rasuwa, wannan mata za a bata gado, kuma za ta yi idda ta takaba, sannan kuma sadaki gaba ɗaya ta cinye. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, an zo masa da wata mata, mutum ne ya aure ta, kafin ya shiga daki da ita Allah ya masa rasuwa, aka tambaye Abdullahi dan Mas'ud, shin za ta ci gado, shin kuma akwai idda a kanta, shin kuma menene maganar sadaki? Abdullahi dan Mas'ud ya lalima ya shafa, ba shi da aya ko hadisi wanda ke akwai bayani karara wanda zai iya zartar da wannan hukunci. Me za a yi sai ya ijtihadinsa? Farko dai ya ce wannan mata dole za ta yi ta kaba, domin nassi na Alkur'ani ya tabbatar da haka, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda ake karɓar rayuwarsu daga cikin hukumu benai suka mutu suka bar mata, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mata za su yi jira ga kawunansu wata 4 da kwana 10 idan ƴaƴa ne, in bai wace wata 2 da kwana 5. To tunda matar shi ce a nan, kaga ai aya ta Alkur'ani ta tabbatar da idda ta takaba a kanta. Sannan Abdullahi dan Mas'ud ya ce kuma sadaki gaba ɗaya za a bata, saboda babu abin da ya hana shi shiga daki da ita face mutuwa. Don haka malaman sai suka ajiye ka'ida, suke cewa al-mautu kad-dukhul, mutuwa tamkar shiga daki ne da mace. Idan ka auri mace, da zaran an daura aure ta ci rabin sadaki, in miliyan 1 ka biya sadakinta ta ci 500, ko a yanzu ka ce ka fasa wannan 500 ta cinye ta, idan ka shiga daki da ita 500 din da ta rage kuma ta cinye gaba daya, in Allah ya maka rasuwa wannan 500 din gaba ɗaya ta cinye, kenan ta ci sadaki gaba daya. Sana Abdullahi dan Mas'ud ya ce kuma gado rabawa za a yi da ita, me yasa? Saboda matar shi ce wannan iya ijtihadin shi ne. Wani sai ya tashi a majalisinsa ya ce wallahi ina tabbatar maka, ya ce yanda ka zartar da wannan hukunci, ya ce wallahi a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci ga wata mata ana kiranta Birwa bintu Washik, wanda mijinta ya aure ta, wani ya aure ta kafin ya shiga daki da ita Allah ya masa rasuwa, aka zo aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene lamarinta manzon Allah ya ce dole a cike mata sadaki kuma dole ta je ta yi idda idda ta takaba wata hudu da kwana 10 manzon Allah ya ce kuma dole a raba sadaki da ita dan haka anan kenan yarinya karama idan aka aurar da ita ko da mijin bai shiga daki da ita in Allah ya masa rasuwa kenan anan za a bata gado sannan kuma ta ci sadaki gaba daya kuma sannan za ta yi masa idda idda ta takaba alaikum salam
ana wai kamar mutum ne wanda yake aikin gwamnati to sai kuma yanzu sai ya shiga gidan da soyayyen shi suke ba sai kai ga wanda yake ba kamar wani mai falafon da huta da ruwa shi kuma alhali soyayyen shi suna cikin wani laka haka da abun nan to kuma da abincin da zai ci dole sai ya shi ma kamar sai ya aika musu wanda kamar
wai tambayar dan uwa shin zaka iya shiga gida wanda yake ginin bulo da bulo mahaifanka ta sanya su gidan laka ko kuma bukka ko kuma ya zamanto abinci kake ci lafiyayye mahaifanka ko suna cin abinci wanda yake na ya ayyuhan nas na talakawa shin ya dace haka kamar misali yace kai ma'aikacin gwamnati ne aka kawo ka aka sanya ka wani gida wanda yake na azu a gani alhali mahaifanka ko suna cikin gida wanda yake kasa ma'ana gida wanda yake na laka da sauransu to anan abin da muke so mu sani lalle ba dole bane ba gidan da ka shiga dole mahaifanka su ma irin wannan gida zaka zauna da su wannan ba sharadi bane kuma Allah bai dora mana ba illa kasancewar yana daga cikar kyautata ma mahaifa da yi musu biyayya duk abin da zaka ma mahaifanka ya zamanto abu ne wanda yake na kwarai in kana cikin gida wanda yake tsadaddi in kana da halin ma mahaifanka irin wannan gida ba laifi bane ka shigar da su kuma ba laifi bane ba ka musu gida wanda yake kasa da gidan da kake ciki gidan da dai zai wadace su wannan ba laifi bane ba kuma ba dole bane ba duk abincin da ka ci dole cewa shi zaka ciyar da mahaifanka an gane ko bakin gwalgwadan abincin da suke ci shine ya dace ka ciyar da su in kai kokari ka ciyar da su irin abincin da kake ci ko sama da abincin da kake ci to wannan ka kyautata saboda mun yi bayani a rayuwar bawa babu wanda ya fi cancanta bawa ya kyautata masa sama da mahaifansa in so samu ne kyautatawar da zaka ma mahaifa ta wuce kyautatawar da zaka ma kanka an gane ku duk abin da zaka gabatar ma mahaifanka ya zamanto ya tsara abin da yake naka wannan in so samu ne haka ake bukata wannan cikar biyayya ce ta daga mahaifansa wanda yake zama wajibi irin abincin da ka ci ka ciyar da su ko gidan da kake zauna ka zaunar da su wato sai matanka waɗanda suke na aure mata dole ne mace gidan da kake zaune shine zaka zaunar da ita kamar yadda mun yi bayani duk mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu dole ne ya yi adalci tsakankanin su ta bangaren mazauni da bangaren ci da sha da bangaren abin da ya shafi sutura kuma da bangaren abin da ya shafi rabon kwana Allah ya mana bayani dangane da mutumin da ya saki mace idan ka saki mace gidan da kake zaune da ita nan zaka ci gaba da zaunar da ita har ta gama idda ba dan ka sake ta ba ka dauke ta daga wannan gida na alfarma ka kai ta wani gida can ta je ta zauna wanda shi ma gidanka ne a karkashin mulkin ka yake wannan haramu ne baya halatta in ubangiji ta'ala gidan gaba ɗaya ma ba su yayi yake cewa wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina ubangiji ta'ala yace wattaqullaha rabbakum ku maza ku ji tsoron Allah ubangijinku ku tsara dokokinsa la tukhrijuhunna min buyutihinna matan da kuka saka ubangiji ta'ala yace kada ku fitar da su daga cikin gidajensu kaga gidan gaba ɗaya Allah ya dauka ya basu sai yace wala yakhrujina kuma su matan a karan kansu ubangiji ta'ala yace kada su fita an gane ku idan ka saki mace saki wanda yake raje'i wanda kana da komi tsakaninka da ita sakin da bai kai uku ba to anan dole ne za ta zauna a cikin gidanka ta idda. Wannan doka ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, bakka da yancin da za ka fitar da ita ko da kwana ɗaya ya rage mata ta cike idda, ta cika idda, kuma ita kanta baya halatta ta fitar daga cikin wannan gida. A inda yake da yake halatta ka fitar da ita shine Allah ya toge mana yace illa an yati nabi fahishatin mubayyina, sai idan sun zo da wata alfasha wanda take mabayyaniya. Kamar misali ta ringa gaya maka bakaken maganganu da zagi na safe daban, na yamma daban, na rana daban, na dare daban, ko kuma ta ringa shigo maka da wani cikin gida wanda bai dace bai shigo, ko kuma ta ringa fita daga gidan ba tare da izinin ka ba, to anan ta zo da alfasha mabayyaniya, kana iya fitar da ita kamar da ta cikin gidansu ta je ta yi da ita. Haka kuma a gaba Ubangiji ta'ala sai yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, matan da kuka saka Ubangiji ta'ala yace ku zaunar da su a inda kuke zaune gwalgwalan wadatarku. Kenan in kai mawadaci ne kana cikin gida na alfurma, idan ka saki mace wannan gida na alfurma nan zaka zaunar da ita, ba za ka hudda ta ba kamar da ta gida wanda yake na talakawa. Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, Ubangiji ta'ala sai ce wala tubaruhunna litubayyiqu alayhin, kada ku ringa cutar da su dan ku kuntata musu har su bakaci fita da kansu. Dan ka saki mace tana zaune tana idda, ka ringa cutar da ita kana kuntata mata dan ita kanta ta bakaci fita, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka. An gane ko wala tubaruhunna litubayyiqu alayhin, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku cutar da su litubayyiqu alayhin dan ku kuntata musu. Don haka dai a takaice dole ne ya zamanto akan mas'alar wannan cewa da kake tambaya ko ta kan kenan aurar da mace shine kai mu wannan bayani ko yawa akan uwaye ne, kamar kan uwaye kenan. Uwaye ba dole bane ba a ce gidan da kake zaune sai irin shi zaka zaunar da su, kana iya zaunar da su gidan da yafi naka ko wanda yake kasa da naka. Kakan iya ba su abinci sama da wanda kai kake ci, ko kuma daidai da wanda kake ci, kuma kana iya ba su kasa da abincin da kake ci idan kyakkyawa ne. Ba dole ba ne ba tufafin da kake sawa cewa dole shi za ka tufatar da su, kana iya tufatar da su kenan sama da tufafin da kake sawa, ko daidai da wanda kake sawa, ko kasa da wanda kake sawa in dai kyakkyawa ne. Amma in so samu ne mutum ya kyautata ma mahaifansa sama da yanda yake kyautata ma kansa, wannan shine tsantsar biyayya. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce mana wabil walidaini ihsana, uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu, wanda muna ciki mun gama babul araya wa ghayr zalik, wanda hadisi na karshe a baban wato shine hadisin Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari Allah ya kara masa yadda, cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada amal fathi a shekarar da yaci Makka da yaki. Shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka da yaki shekara ta 8 da hijirarsa, Ubangiji subhanahu wataala ya halitta masa shiga Makka da yaki wata ƴar sa'a wadda take takaitacciya, shi kadai ne Allah ya halitta masa. Dan haka kuma wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan aka ce kazana abubuwan da suka kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah bai halitta ma wani gabaninsa kuma bai halitta ma wani bayansa, sai ka lissafa da shiga Makka da yaki. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi sahihi na cikin Bukhari, manzon Allah yake cewa Makka ba ta halatta ba ga wani wanda yake gabani na daidai da mutum da Allah bai halitta masa bai shiga Makka da yaki. Manzon Allah ya ce haka kuma baya na ya ce ba ta halatta har zuwa kiyama wani ya shiga Makka da yaki. Ya ce ni ma kusan da cewa wata ƴar sa'a ce daga cikin yini kadai Allah ya halitta min in shiga Makka da yaki. Dan haka ya ce alhurman Makka ta dawo kamar yanda take alhurman ta ajiya, haramun ne shiga Makka da yaki har zuwa kiyama. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce masa wa anta hillu bi hadzal balad, kai ya halatta ka shiga wannan gari da yaki. To shine anan yake cewa Jabir ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka da yaki. Manzon Allah yake cewa inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Yace lalle Allah da manzonsa wato ya haramta sayar da giya da mushe da alade da kuma gumaka. Cai inna Allah wa rasuluhu, lalle Allah da manzonsa sai yace harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Allah ya haramta sayar da giya da kuma musai da alade da gumaka. Anan kamar yadda muka yi bayani, haramtawa da halittawa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala. A hakika Allah shi yake haramta abin da ya so, kuma shi yake halitta abin da ya ga dama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya haramta mana bai haramta mana bane wato a karan kansa, a sako ne na Ubangijinsa ya isar a madadinsa. Dan haka kuma duk abin da manzon Allah ya haramta ko ya halitta mana, wannan daidai yake da abin da Allah ya haramta ko ya halitta. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ajiye mana ka'ida, man yudi'ir rasula faqad ata'a Allah. Duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya, tabbas Ubangijin da ya turo shi ya ma biyayya. Hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada a sake na samu ɗaya daga cikinku yayi kishingide akan kujerarsa, a ce masa na ce kaza na ayi ko na hana kaza, yace ku rabu da mu wadatu da Alkur'ani. Abinda muka samu a cikin Alkur'ani na halak, zamu yadda halak ne. Abinda muka samu a cikin Alkur'ani na haram, zamu yadda mu amince cewa haramun ne. Manzon Allah sai yace ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta. Dan ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya turo shi da sunna, ya turo shi da Alkur'ani da sunna. Ita sunna ita take bayani game da abinda Alkur'ani ya kunsa. Ba yanda za a yi mu fahimci Alkur'ani sai mun koma cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin shi ya zo da Alkur'ani, kuma ba wanda zai yi bayanin abinda Alkur'ani ya kunsa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mu ne muka saukar maka da wannan Alkur'ani dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abinda aka saukar musu, kuma dan su yi tunani su karaita Ubangijinsu a cikin ibada. To anan da yace inna Allah wa rasuluhu, maimakon a ce harrama bai'al khamri a zo da alifut tasniya, sai aka ce harrama dan a nuna mana kenan a hakika mai haramtawa shine Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka manzon Allah da ya haramta kuyan gashi Mariya, Ubangiji ta'ala ya masa rarauka, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah ya ce ya kai wannan annabi, dan me kake haramta ma kanka abinda Ubangijinka ya halitta maka? To wannan haramtawa da manzon Allah ya ma kuyan gassa, Allah sai ya nuna mana mafuta. Menene mafuta? Wannan kalima daidai da rantsuwa take. Duk wanda ya ce ya haramta matarsa, babu iya abin da yake kan shi face kafara ta rantsuwa. An gane ko? In ma ciyar da miskini goma, ko tufatar da su, ko kuma yin azumi uku, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Abbas, sabani ga Malikiya, su ce suka yi in ka haramta matarka matsayin saki uku yake. To hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya take wannan magana ta su, haramta mace wannan ba ta haramta, kuma ba saki bane ba saki uku. Wannan iya abin da yake kanka sai kai kafara, ma'ana kafara da zaka yi ita ce kafara ta rantsuwa. A hakika kenan Ubangiji ta'ala shine yake haramtawa, shine yake halittawa. Dan haka yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Shine yace Ubangiji ta'ala ya haramta sayar da giya, an gane ku? Sannan sai yace wal maita, sannan Ubangiji ta'ala ya haramta wato sayar da mushe, sai yace wal khinziri, wato da alade wal asnam kuma da gumaka. Bayani ya gabata cewa a duk abin da Allah ya ce a yi ko a dina, to akwai hikima a ƙarƙashin haka. A farko dai a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta sayar da giya, kamar yanda ya haramta shanta to haka ya haramta sayar da ita, saboda kasancewar ita giya akwai cutarwa ta bangare biyu. Farko bangaren addini, bangare na biyu bangaren abin da ya shafi rayuwa. An gane ku? A bangaren addini giya haramunci. Me yasa? Saboda kasancewar Allah ya zana mana irin illolinta a cikin ayar da ke cikin suratul Ma'ida. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Farko Ubangiji ta'ala ya ce innama yuridu shaytanu an yuki a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Kaga giya tana sabbaba gaba da kiyayya tsakankanin jama'a, saboda shi mashagiya in ya sha giya zai iya ma kowane ne rashin kunya ya taka duk wanda ya so, saboda me yasa hankali ya riga ya gushi. Daman hankalin da Allah ya azurta mu da shi babbar ni'ima ce, wadda ita ce ta bambanta tsakanin mutum da dabba, ita ce take saita dan adam. Ka san abin da ya dace ka aikata, ka san abin da bai dace ba ka nisance shi. To lokacin da mutum ya sha giya hankali ya gushi, zai iya taka kowa, zai iya zagin kowa, zai iya duk abin da ya ga dama, duk abin da zai yi ko na rashin dacewa, ba abin da zai sababa face gaba da kiyayya tsakankanin shi da jama'a. An gane ko? Illa ta farko kenan. Sai ya ce wa yasuddakum an zikirillahi, kuma shaidani nanihi ya toshe ku, ya tsare ku, ya juyar da ku game da ambaton Allah. Saboda maganar ambaton Allah ga mashagiya ma ba ta mata so ba, me yasa? Saboda hankalinsa ba a jikinsa ba yake. Wa anis sala, kuma zai juyar da ku game da sallah a lokacinta. Sai Ubangiji ta'ala ya ce fa hal antum muntahu, shin ku ku masu hannuwa ne ku daina shan giya, ku daina amfani da ita? A lokacin nan mu'minai suka ce inta haina ya rabbana, ya Ubangijinmu mun hannu mun hannu. Duk giyar da suka yi tanadi suka ajje ta tsumama, suna tsuman lokacin tsadar ta yi su fito su sayar da ita, take yanke suka fito da ita kan titina suka ringa bulbular da ita, sai da aka yi korama ta giya a Madina.
Na'am.
Kaga wannan kenan cutarwa bangaren addini. Sannan bangaren rayuwa, likitoci sun tabbatar da giya tana haifar da rashin lafiya, rashin lafiya da take halakar da mutum. Sannan bugo da ƙari, kana sarrafa dukiyarka akan abin da babu amfani a cikinsa, amfani na addini ko amfani na rayuwa, wanda wannan dukiya ko amana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Dala in Allah ya baka amana ce Allah ya danka maka, wannan dala kada ka sake ka sarrafa ta sai akan abin da ke akwai amfani na addini ko amfani na rayuwa, domin tozartar da dukiya haramu ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi. To a sanadiyar haka Allah ya haramta mana giya. Dadin fa'ida, tambaya ko mu ce idan giya ta zuba a jikin tufafinka, shin sai ka wanke za ka yi sallah? Shin giya najasa ce? Giya ba najasa ba ce ba. An gane ku? Giya ba najasa ba ce ba. In giya ta zuba a jikin tufafinka, ba maganar sai ka wanke za ka yi sallah. Kai in ma najasa ta zuba a cikin tufafinka, ka rasa ruwan da za ka wanke, ka samu kwalbar giya da giya a ciki, ba laifi ba ne kana iya zubawa ka wanke, domin ita giya ba najasa ba ce. Allah ya haramta giya a sanadiyar tana taba hankali, ba don kasancewar najasa ba ce, a magana wadda take mafi rinjaye, tare da cewa wasu malamai suna da ka'ida suke cewa duk abin da Allah ya haramta najasa ne. To wannan ka'ida tasu akwai tuka da warwara, ba duk abin da Allah ya haramta ba yake zama najasa. Yanzu misali, zinare haramu ne namiji ya sanya zinare ko ba haramu ba ne? Haramu ne. Yanzu idan namiji ya saka zinare a wuyansa, sai mu ce ya sanya najasa sai ya wanke? yanzu misali kat ma'ana kos dalilo da sauransu ai kaga haramun ne mumini yayi wasa da su idan mutun yazo yayi kos sai a ce sai ya wanke hannunsa to dan haka ita giya da Allah ya haramta ta ne a sanadiyar tana taba hankali shi ko hankali amana ne dole ne dan adam ya kiyaye hankalinsa an gane ku dole ne mutun ya kiyaye hankali don haka wasu malamai suka ce a cikin dukkan ni'imomin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ma bawa ni'ima wadda take shiga gaba number 1 shine hankali to shine sai ya ce wal maita Ubangiji ta'ala kuma ya haramta sayar da mushi idan aka ce al maita dabbar da ta mutu ba tare da yanka yanka wanda yake na shari'a duk dabbar da ta fada ta mutu ba tare da an yanka ta yanka wanda yake na shari'a to wannan sunan ta mushi ko dabbar da aka yanka ba tare da ambaton Allah akan ganganci ita ma wannan mushi ko kuma dabbar da aka yanka ta kiya an gane ku ko da an yi bismillah wannan sunan ta mushi baya halatta a ci kenan anan in aka ce almaita ba farko abinda muke so mu sani ainihin dabbar ya zamanto dabba ce wanda ta halatta a ci misali kamar raƙumi ko saniya ko tunkiya ko akuya kaga dai wannan dabbobi ne wanda Allah ya halitta mana to idan ta mutu ba tare da yanka wanda yake na shari'a to wannan baya halatta a ci sunan ta mushi me yasa Allah ya haramta mana wato cin musai domin galibin dabba in kaga ta fadi ta mutu to akwai rashin lafiya da cuta da wani microbe wanda a jikinta shine ya sabbaba mata wannan mutuwa in dai kaga dabba ta riga ta mutu to akwai wata guba a jikinta wanda take ta microbe ta rashin lafiya wanda take dauke da ita wannan shine ya zame mata sababin halaka kuma Allah ya haramta mana me yasa saboda wannan cuta da ta kashe wannan dabba za ta iya wato shine ketarewa ta je jikin wanda ya ci wannan nama shi kuma duk abin da zai sabbaba mana rashin lafiya ya janyo mana halaka haramu da Allah ya haramta mushi ba dan komai ba saboda kiyaye lafiyarmu saboda lafiya amana ce dole dan adam ya kiyaye lafiyarsa duk abin da zai janyo ma matsala a gangan jikinka to wannan haramu ne baya halatta a darasi da ya gabata mun yi bayanin cewa idan likita ya auna ka ya haramta maka cin wasu abubuwa abinda muke nihi da haramtawa ya hana ka yace karka ci kaza karka ci kaza karka ci kaza domin zai sabbaba maka matsaloli a jikinka to anan abinda ya zama wajibi akan ka kabi shawarwarin sa da dokar da ya dora maka kaji idan kana so a zauna lafiya saboda da yayi maka wannan bayani ba ya maka bane ba a ra'ayin kansa sai da ya sanya na'ura ta ci gaba ya auna jikinka ya gane cewa jikinka baya bukatar abu kaza baya bukatar kaza ba dan komai ba domin kiyaye lafiyarka to a matsayin mu dole ne mu bi shawarwarin da likitoci suka ba mu ba dan komai ba dan mu kiyaye lafiyar mu domin kiyaye lafiya wannan wajibi ne kiyaye lafiya wajibi ne to mun yi bayani sai muke cewa idan likita yace karka ci kaza to haramun ne ka ci an gane ku a inda zai iya zamantowa haramun in an tabbata wannan abu in ka ci zai iya halakar da kai to haramun ne ka ci haramun ne ka ci in dai an tabbata wannan abu zai iya halakar da kai to ya haramta gare ka baya halatta mutun ya ci domin Ubangiji ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka sannan ya ce mana wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku kamar yanda Allah ya haramta mana kashe kawunan mutu ya haramta mana duk abin da zai janyo mana kisa duk abin da zai kai mu zuwa ga halaka wannan haramu ne to shine anan kenan Allah ya haramta mana mushe ba dan komai ba saboda cutar da musa yake dauke da shi kenan wannan cuta takan iya samun gangan jikin wanda ya amfani da wannan nama to dan haka mushe gaba ɗayan sa haramun ne illa abin da kawai shari'a ta toge dabba in ta mutu akan iya fedewa idan an fede fatar aje aje mai in an je mai ta to wannan ya halatta ayi amfani da ita domin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka akwai wata yantacciyar baiwa ta maimuna Allah ya kara mata yadda an mata kyautar wato wata tunkiya tunkiyar sai ta mutu aka ja za a kai jiji a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa me zai hana ku yi amfani da fatar sai suke cewa ya rasulullahi ai mushe ce sai manzo Allah yace yudahiru halma'u wal qaras manzo Allah yace ruwa da baga ruwa aina tsarkake ta idan aka je mai ai ta tsarkaka dan haka dabba in ta mutu raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya ya halatta a hidi a dau fatar an gane ko amma namun sai a je ai rani abin ne shi saboda dan kada wani ya gani yayi amfani da shi wannan fata aje mai ai amfani da ita halatta ne na daga cikin mushe wanda aka toshe aka toge mana wanda halaka ne shine mushe wanda yake na teku duk dabbar ruwa in dai ta mutu wannan halaka ne a ci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu sannan kuma mushe wanda yake na fara an gane ko ita shi ma halaka ne da kifi da fara kenan wannan dukkan su halaka ne domin fara musaici kifi shi ma mushe ne tunda ba yanka shi ba ake wannan su dukan su ya halatta a ci kenan musaikin da Allah ya haramta mana dabba wanda ta mutu ba tare da yanka na shari'a sannan sai yace wa tinzir ubangiji ta'ala ya haramta mana wato alade duk a cikin dabbobin da Allah ya halatta babu dabba wadda take mafi muni sama da alade a gaba ɗayan dabbobin da Allah ya halatta babu dabba koma baya wadda tafi kowace dabba kaskanci da muni sama da alade shi alade ta kowace fuska baya halatta a yi amfani da shi komai na jikinsa baya halatta a yi amfani da shi don haka kuma waɗanda suka shahara game da cin alade su ne nasarawa ƴan mushaukina wanda su suna girmama wato alade ƙwarai suna cin namansa sama da yadda suke cin kowane nama inda za ka tambaya a baka labari a wannan sallah tasu ta kirsimeti aladen da aka ci bai lissafuwa to shi kuma alade hatta da likitoci waɗanda suke na wancan lokaci sun bincika sun tabbatar da a duk naman da ɗan adam yake ci babu naman da yake halakar da bawa da gaggawa sama da naman alade saboda a cikin shi suka ce akwai wasu tsutsotsi waɗanda suke kankana wanda wuta duk wutar da za a bashi wuta ba ta kashe wannan tsutsa don haka kasancewar duk wanda ya dawwama akan cin alade to ba zai kai labari ba duk wanda zai dawwama akan cin naman alade ba bayan da za a iya kai labari babu naman da yake dauke da cututtuka sama da naman alade don haka duk abin da Allah ya haramta to Allah ya haramta shi ne a sanadiyar akwai wani abu wanda yake na illa da cutarwa ga yayin Allah sannan sai yace wal asnam ubangiji ta'ala ya haramta wato sayar da wato gumaka in aka ce al-asnam su ne abubuwan da ake sassakawa in ma akan sifa ta hoton dan adam ko dabba ko wani gwari wanda ana rikon su a matsayin alloli ana bauta musu to waɗannan su ne ake kiransu al-asnam idan aka ce as-sanam kenan abinda aka sassaka in ma da icce ko aka kera da karfe ko da zinare ko da menene a sifa ta dan adam ko dabba ko wani gwari a matsayin cewa an maida shi Allah akan bauta masa to wannan shine ake kira da as-sanam jam'u sa shine al-asnam idan aka ce al-awsan jam'i ne na wasan idan aka ce al-wasan shine gunki amma shi bai ke banta ba da wanda yake da hoto ko icce ne ake bauta masa sunan shi gunki ko dutse ne ake bauta masa sunan shi gunki ko idan ruwa ne ake bauta masa sunan shi gunki to dan haka su gumaka da Allah ya haramta saboda duk wani sharri da mugunta da ya faru a doran kasa ya faru ne a sanadiyar gumaka saboda haramcin gumaka ubangiji ta'ala ya turo manzanni ya saukar da littattafai wanda farkon gumaka an same su ne a cikin mutanen annabi Nuhu wanda wasu salihan bayi guda biyar Allah ya musu rasuwa a lokaci guda cikin dan lokaci takaitacce jama'ar su suka samu damuwa shaidani ya zo ya jefa musu wasi ya ce iya abinda za ku yi hotunan su ku ajiye a wuraren ibadar idan kuna ganin hotunan su sai ku tuna yadda suke da kokari a cikin ibada kuma ku zage a cikin ibada suka bi wahayin shaidani suka sassaka hotunan waɗannan salihan bayi guda biyar suka ajiye a wuraren ibadar su zamani yayi zamani waɗannan suka wuce ƴaƴansu da jikokinsu suka biyo baya shaidani sai ya dawo sai ya ce ma ƴaƴansu da jikokinsu waɗannan da kuke gani uwayenku in sun fada tsanani ba wanda suke roƙa face su uwayenku waɗannan suke fakewa zuwa gare su suke bauta musu. A lokacin nan suka daina bautar Allah suke bauta ma waɗannan gumaka. Shine Ubangiji Ta'ala yake hakaito mana a cikin suratu Nuh yanda junansu yake ma junansu wasiya. Wala tantan gane ko qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwan wala yabutha wa yahuka wa nasra. To sune sunayen gumakan wannan a sanadiyar wannan Allah ya turo da farkon manzo daga cikin manzanni. Farkon manzanni shine Annabi Nuhu alaihi salam. Ubangiji Ta'ala bayan shi ya ta turo manzanni ɗaya bayan ɗaya kamar yanda yake kuma arsalna rusulana tatra, ɗaya bayan ɗaya Allah ya ringa turo manzanni. Kuma kowane manzo Allah yana aiko shi da littafi domin a jaddada ma bayi alƙawarin da suka ɗauko tsakaninsu da Ubangijinsu shine kadaita shi a cikin ibada. To dan haka sayar da gumaka haramun ne. To a takaice anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana abubuwa hudu wanda haramun ne. Dan haka duk abin da ya zamanto babu amfani na addini a cikin sa ko na rayuwa, duk abin da ya zamanto zai zamo agaji ne akan saba ma Allah subhanahu wataala, sayar da shi haramun ne. Dan haka malamai suka haramta sayar da, misali wato shine ƴaƴan kodago kamar wanda ake dara da su, an gane ko a wancan lokaci sayar da su ake. Dan haka duk abin da ya shahi kamar su kos, su lido, an gane ko irin su mai wanda yake na kole fata wanda zai sanya bakar mace ta koma fara, da irin su mesh da sauransu, wannan dukkan su haramun ne. Duk abin da Allah ya haramta to sayar da shi haramun ne, baya halatta mumini ya sayar da shi. Dan haka kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana su. Faqila ya rasulullah, sai aka ce ya manzon Allah, ara'aita shuhuman maita, ba mu labari dangane da kitsan wato mushe, fa innahu yudla biha suhun, domin ana shafi wato as-suhun, wato shune jirage waɗanda suke na ruwa. Lafazin as-suhun jam'i ne na safina, an gane ko. Suka ce fa innaha yudla biha suhun, wato ana shafi as-suhun wato jirage, wa yudhanu biha al-julud, sannan kuma ana shafi fatu, wa yastasbihu biha an-nasu, sannan kuma jama'a sukan yi a ci balbal da man, idan sun narkar da shi sai su sanya shi a cikin kutular su a ci balbal, an gane ku. Lafazin wa yastasbihu an ciro shi ne daga al-misba, kenan kutula a ci balbal, wanda ci gaba ne aka yi kutular kwai, wanda ake sanya mata kwai wanda yake kare iska, sannan a zuba mata kananzir ko mu ce petrol. To a wancan lokaci narkakken mai shine ake zubawa a cikin kasko sai a sanya na gumi, sai a kunna wuta sai ya ringa bada haske. To shine anan suka tambayi manzon Allah suka ce ba mu labari dangane da kitsan musai, fa innahu yudla biha sukum, domin ana shafi jirage na ruwa, kenan in an sassaka jirgi maimakon in an saka shi a cikin teku icce ne, icce ko ruwa yake sha, in ya sha kuma nauyi zai yi, kuma zai yi gaggawar ridewa. Dan haka sai hikima sai su shafe shi da mai. Wayuduhanu biha al-julud, sannan kuma akan shafe fatu idan an shime, wayastasbihu biha an-nas, kuma jama'a sukan yi a ci balbal. Fa qala, sai manzon Allah yace la, yace a huwa haram, manzon Allah yace haramun ne, an gane ko. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani mai gamsarwa, sayarwar haramun ne, amma yin amfani da shi wannan ya halatta. Kamar misali man, an gane ko, akan iya shafi kamar misali wato fatu, kuma akan iya yin a ci balbal, amma a ci balbal kin malamai suka ce ba za a kai ta masallaci ba, saboda hayakin najasa ne, sai dai a ajiye fitilar a waje, haske ya shiga masallaci, hayaki kuma ya bi duniya. Shine thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inda zalik, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa a wannan lokaci, sai ya ce qatalallahu al-yahuda, Allah ya tsine ma yahudawa, an gane ku. Qatalallahu al-yahuda, manzo Allah ya ce Allah ya la'anci yahudu, yahudanci mabiyan annabi Musa, bayan wucewar annabi Musa sune suka kirkiri wani addini mai sunan yahudanci, an gane ku. Annabi Musa bai zo da yahudanci ba, kamar yanda annabi Isa bai zo da kiristanci. Gaba ɗayan manzannin Allah tun daga farkonsu annabi Nuhu har izuwa cikamakinsu, fiyayyen halitta gaba ɗayansu da addinin musulunci suka zo, kamar yadda alkur'ani ya yi bayani. maza Allah ya ce qatala Allahu al-yahuda, Allah ya tsine ma yahudawa, inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha, yace yayin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta musu cin kitse. An gane ku? Jamaluhu, sai suke narkar da kitsan, thumma ba'uhu, sannan su sayar da shi fa akalu samana, su ci kudin da Allah ya haramta musu kitse. Ta'addanci suka yi, suka ketare iyaka abinda suka fi so, sai Allah ya haramta musu domin su dandano ukubarsu, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul an'am, wa 'alal ladina hadu harramna kullazi zufur wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'ahum dhalika jazainahum bi baghyihim wa inna lasadiqun. Ta ce cin kitse wanda ake fitarwa daga jikin dabba da kitse wanda yake jikin koda haramun ne ga Yahudi, yace sai dai kitse wanda ake samun shi a gadan baya na dabba, ko kuma wanda yake gauraye da kashi, ko kuma wanda yake jikin ƴaƴan hanji, to wannan shi Allah ya halatta musu. To da Allah ya haramta musu cin kitse, me za a yi? Maza Allah ya ce jamaluhu, sai suke narkar da kitsan, thumma ba'u, sannan kuma sai su sayar da shi, fa akalu samana, sai su ci kudin sa. Kaga anan wata hila ce, wani wayo ne da dabara ne Yahudawa, wanda daman su suka shahara game da irin wannan dabaru, domin bin wata hanya su halatta ma kansu abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta musu. Hanya biyu suka bi domin su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta musu. A farko kitse ne dai Allah ya haramta musu, ko to sai su narkar da shi. Bayan sun narkar da shi, sannan sai su sayar da shi. Hanya ta biyu, idan sun sayar da shi, sannan sai su yi amfani da kuɗin. Kamar yadda Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar Asabar, shaidani ya zo ya musu wahayi ya ce, abinda za ku yi ranar Juma'a da yamma, ku je ku saka fatsa, ku nasa tarkonku a cikin teku. Ranar Asabar ba an ce kar ku kama kifi, to kifi zai shiga cikin tarko. Ranar Lahadi daga kun zo da sassafe sai kama. Suka ji wannan wahayi na shaidani, aka samu salihan bayi daga cikinsu, suka galgade su, suka ce, wannan al'amari fa ku daina. Suka kiji waɗanda suka ketare iyaka Ubangiji ta'ala gaba ɗaya, ce su zama birrai. Suka zama birrai bayan wasu ƴan kwanuka, Ubangiji ta'ala ya halakar da su. Kamar yadda Allah yake cewa, wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kaga wannan ma hila ce ta Yahudawa, tunda an ce kada su kama kifi a ranar Asabar, to Juma'a sai su zo su nasa tarko. Ranar Asabar kifi in ya shiga ranar Lahadi da sassafe sai su zo su yi kamu. To haka anan da Allah ya haramta musu cin kitse, sai su narkar da shi, su sayar da shi, su ci kudin. To dan haka duk wani wayo da bawa zai yi domin ya halitta ma kansa abinda Allah ya haramta masa, wannan laifinsa ya fi laifin mutumin da yake aikata shi ya san haramun ne. An gane ku? Domin wannan fituna fito ne yake da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana fituna fito da manzansa. Allah ya halitta maka abu, ya haramta maka abu, sannan ka zo ka kewayo, ka kewaya, ka yi wani wayo da dabara domin ka halitta ma kanka. Kamar yadda aka samu wasu jama'a daga cikin musulmi irin wannan ɗabi'u da halaye na Yahudawa, yadda suke famar halitta ma kansu abinda Allah ya haramta musu. To aiwa, a cikin jama'a ta musulmi akwai masu haka. Dan manzon Allah ya faɗa cewa, za ku bi hanyoyin Yahudu. Manzon Allah yake cewa, hazuwar quzzati lil quzza. A takaice, wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata, yana nuna mana haramcin waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana. Kamar yadda Allah ya haramta yin amfani da su, to sai da su ma haramun ne. Dan haka kenan malam ya shigo da wannan hadisi a cikin babi wanda yake na kasuwa. Duk abinda Allah ya haramta yin amfani da shi, sai da shi ma haramun ne, baya halatta. Dan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan la'antar Yahudu. An gane ku? Halaka ne musulmi ya la'anci Yahudu, kamar yadda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su. Kuma haka duk mutumin da zai yi wani dabaru da wayo akan halitta ma kansa abinda Allah ya haramta masa, shi ma ya cancanta a la'ance shi. Kuma wannan haramtawa da abubuwa da Allah ya mana ba don komai ba, saboda tausaya mana da jin kai ne Allah ya haramta mana domin amfanin kanmu. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلام مالن الله يجي كانسا yake cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunci ko kuma hukuncen wato shine sautu a Hausa in aka ce assalam shine ake kira da sautu amma kuma ya dan bambanta da sautu yadda muka san shi an gane ko wanda shi sautu galibi mutum ne zai tafi kasuwa sai ka bashi sako ka bashi kudi in ka je ka sayo mun kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine a Hausa ake kira sautu kenan ta inda zamu gane me ake nihi da assalam shine kamar yanda Bature yake cewa command kamar wasu kayayyaki da ake da bukatar shi sai a nemi dan kasuwa a tsaya a dandance a yi ciniki a bashi kalar kaya da sifar su a damka masa kudi a ce kuma zuwa lokaci kaza ake bukatar wannan kaya shine wanda ake kira da command kenan shine ake kira assalam a larabci in ma ka kiraye shi assalam ko ka kiraye shi assalam an gane ku assalafu wassalamu kilahuma bi ma'ana waznan wa ma'ana kenan ta bangaren awu da ma'ana duka daidai suke in ma ka ce assalam ko kuma ka ce assalaf shi wannan mu'amala ko kuma mu ce ita wannan mu'amala an ambace ta da cewa assalam kamar yanda malamai suke cewa wa summi assalamu salaman li taslimi ra's al-mal fi al-majlis shi koman ba a ambace shi ba assalam face domin ana meka wato shine uwar kudi a mazaunin da aka dandance wannan ciniki a ka'ida shi koman in ka bada kai tsaye zaka lissafa kudi ka tsaka ka ba wanda ka ba koman an gane ko dan haka ake ce masa assalam suka ce wa summi assalamu salaman li taslimi ra's al-mal fi al-majlis an ambaci wato wannan mu'amala cewa assalam saboda kai tsaye a inda aka dandance ciniki ake meka wato uwar kudi kenan iya abinda aka yi cinikin sannan kuma suka ce an ambace shi assalam li taqdimihi qabla awani istislami al-mabi ana ce masa assalam ba dan komai ba domin an gabatar da kudi kafin karbar kayan kudi kafin kaya su zo hannunka tuntuni ka ba da kudi don haka kenan ake kiran shi assalam to shi wannan assalam ciniki ne wanda ya tabbata a nassi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malaman al'umma sannan kuma kiyasi ingantacce ya tabbatar da shi duk da cewa kafin bayani game da hukuncinsa ya kamata mu san me ake nihi da assalam a shar'ance idan aka ce assalam ko assalaf malamai suka ce bai'u mawsufin fi dhimma mu'ajjalin bi thamanin maqbudin bi majlisil aqal wato shine sayar da wani kaya wanda yake abun siffantawa a cikin muyaye kenan sayar mun da kaya kaza kala kaza mai ciniki na baka sifar abun kenan kawai kaya na sani na riga na baka kudi mu'ajjalin bi samani kuma abun gaggauta mu'ajjalin wanda yake abun jinkirtawa kenan kaya babu su a hannu to amma mun yi ciniki kuma na damka maka kudi bi samanin maqbud da kudi wanda yake abun karba kenan take ne ke za a bada kudi bi majlisil aqdi a inda aka kulla cinikin nan za a bada kudi kenan kudi sun je hannun mai sayar da kaya amma shi wanda ya saya kaya ba su zo ba hannun shi sai zuwa wani lokaci kamar yanda aka kayyade to wannan shine ake kira da assalam kenan bai'u mawsufin fi dhimma sai da wasu kaya abun siffantawa a wuyayen shi wanda ya saida kenan shi aka sani game da kawo kaya mu'ajjalin bi samanin maqbudin kuma kaya waɗanda suke abun jinkirtawa da kuɗi wanda yake kenan abun karba fi majlisil aqdi a inda kenan aka kulla ciniki kamar yanda muka yi bayani cewa abu ne wanda ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malamai sannan kuma da kiyasi ingantacce ya tabbatar da assalam dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. Wannan aya ita ce dalilin da take tabbatar da wato shine asalan ba da komai din baya. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai in har kuka kulla wani ciniki da bashi, an gane ku? Kenan misali na baka kaya yaushe zaka ban kudi sai kace sai wata ya mutu, to sai a zo a rubuta ni wane dan wane na sayar ma wane kaya kala kaza adadin su kaza akan farashi kaza kuma mun yi alkawari sai karshen wata in ya mutu zai bani, haka za a rubuta, an gane ko? Kuma abin da ya dace a samu kuma shaidu su shaida, kamar yadda Allah ya ce wasu tashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, a samu mutum biyu su zama shaida, ko kuma in ba a samu ba namiji biyu a samu namiji ɗaya da mace biyu wanda za su zama shaida akan wannan ciniki. To kaga ai wannan ciniki ne, ni na gabatar da kayana a matsayina na mai sayar da kaya amma kudade ba su zo hannuna ba sai wata ya mutu, to kamar yanda ya halatta ka bada kaya kai jiran kudi sai zuwa wani lokaci, haka ya halatta a baka kudi a yi jiran kaya sai wani lokaci, kamar yanda yake cikin wannan. Wannan aya ita ce dalili wadda take tabbatar da wannan ciniki. Ga haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ina shaidawa da Allah anna salafa al-mu'minuna ila ajalin musamma qad ahallahu Allah fi kitabihi wa adina fihi thumma qara'a hadhihi al-aya, yake cewa kuman wanda yake abin lamun cewa zuwa lokaci wanda yake kayyadadde, yace abu ne wanda Allah ya halitta shi a cikin Al-Qur'ani kuma Allah ya bada izinin ayi. Abdullahi dan Abbas sai ya karanto wannan aya, kaga shi kwa daga cikin waɗanda suke masanan Al-Qur'ani a cikin sahabbai shine lambawan, domin manzon Allah ya masa addu'a cewa ya Allah ka sanar da shi Al-Qur'ani kuma ka ganar da shi fasara Al-Qur'ani, an gane ku? Manzon Allah yake cewa Allahumma allimhu al-Qur'an wa fahimhu ta'wila, yace ya Allah ka sanar da shi Al-Qur'ani kuma ka fahimtar da shi, ko kuma Allahumma fakkihuhu fid-dini wa allimhu ta'wila, haka manzon Allah ya masa addu'a, Allah ka ganar da shi yanda fasara Al-Qur'ani take. Sannan kuma sunna ta tabbatar da haka, shine hadisin da zamu iske a wannan babi, hadisi na farko. Sannan kuma ijma'i na malamai ya tabbatar da haka, kamar yanda al-Imam Shafi'i yake cewa ajma'atil ummatu ala jawazis salami fi ma alimt, yace a kiyasani na yace gaba daya malaman al-umma sun yi ijma'i akan halaccin salam, wato shine kuma ko kace salam. To dan haka kuma kiyasi wanda yake ingantacce ya tabbatar da haka, me yasa? Saboda kasancewar shi wanda yake mai bada koman zai amfana dangane da sayan kaya kasa da farashin da zai iya sayan su a yanzu. Misali ga kaya a kasa, kowane ɗaya za a sayar da shi jika goma, to sai wani ya zo ya ce in kana buƙatar irin wannan kaya ba ni koman kin su in kawo maka, zan kawo maka su a jika bakwai bakwai ko a jika biyar biyar zan kawo maka, kaga a nan sai ka bashi nau'in kayan da sifar shi kuma ka meka masa kuɗi kuma ku yanke ajalin da zai kawo maka wannan kaya. Kaga a nan shi ne sayan kaya, shin ya amfana ko bai amfana ba? Ya amfana. Me yasa? Saboda ya samu kaya ƙasa da farashin da ake sayar da su a wannan lokaci. Sannan kuma shi kanshi wanda aka bashi koman kenan bai sayar da kayan, shi ma ya amfana. Me yasa? Saboda ya samu kuɗi a hannu. Tuntuni idan aka baka koman za ka yi lissafi ka ware ribar ka gefe. Tuntuni ka san menene za ka ci, tuntuni ka ci riba. To dan haka kasancewar wannan yana ɗaya daga cikin cinikin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mana da nasi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wa sallama. Amma sabani ga wasu malamai waɗanda su suna ganin cewa koman yana daga cikin sayar da abin da baka da mallakar shi, wanda sayar da abin da baka da mallakar shi ko haramu ne, kamar yadda hadisi ya gabata. Manzo Allah ya ce wala tabi ma laysa indak, ai ma laysa fi mulki, duk abin da yake ba mallakar ka ba manzo Allah ya ce kada ka sayar da shi, an gane ku? Kamar yadda hadisi ne na Hakim ibn Hizam to hadisi na Hakim ibn Hizam da manzon Allah yace wala tabi ma laysa inda kada ka sayar da abinda ba mallakar ka ba nan me yasa saboda kasancewar anan wannan hadisi malamai suka ce ana daukar shi akan sai da ainihin abu wanda yake gashi samanni amma fa ba naka bane an gane ku kenan a wannan lokaci in har kai ka sayar da abinda ba naka ba kaga anan kai ka saye shi daga wajen shi ne kaya kuma zaka zo ka sayar da shi kenan sama da yanda ka saya kuma alhali kayan nan ba naka bane ba kenan duk abin da yake ba naka ba haramun ne ka sayar da shi sai dai ka je ka sayo in ka sayo ya zama naka sannan ka zo a yi ciniki wanda wannan ku ka sayar da abin da ba naka ba wannan haramun ne misali abokina ne yake da babur sai wani ya ce ai babur kin wane ya kayatar da ni sai na ce nawa za ka saya zo mu yi ciniki kaga haramun ne mu kashe ciniki in sayar maka da wannan babur ne yasa saboda ba mallaka ta bane ba mallaka ta bane ina iya sayar maka in ji ya ce a shi bai tashi saidawa ba to dan haka kasancewar shi wannan kenan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka toge wanda ciniki ne wanda shari'a ta halitta shi kamar yanda anan malam ya shigo mana kenan da hadisi na Abdullahi ibn Abbas shine yake cewa ana Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم واتو عبد الله بن عباس الله إكرمه سيدا يكي تشيوى مزان الله صلى الله عليه وسلم يا إسبرن المدينة a lokacin nan sai ya samu mutanen Madina wa hum yuslifuna fi simari wato suna ba da koman game da ƴaƴan itace saboda su mutanen Madina manoma ne itace suke shukawa musamman abin da ya shafi dabino suna ba da koman na ƴaƴan itace as-sanata tsawon shekara guda was-sanataini da tsawon shekara biyu was-salas da tsawon shekara uku faƙala sai manzon Allah ya ce da su man aslafa fi shay'in duk wanda zai bada koman game da wani abu koma menene manzon Allah ya ce fal yuslif fi kaylin ma'lumi manzon Allah ya ce ya bada koman game da wato awu wanda yake sananne an gane ko awu wanda yake sananne misali sai ka ce ina buƙatar bahu 40 ko kuma bahu 100 tantiya 40 kaga anan kenan ka ba da koman dangane da awu wanda yake sananne ina buƙatar dabino bahu 100 amma kowane bahu dantiya 40 nake buƙata ayi ciniki a dandance in dau kudi in beka in yi jiran lokaci tsawon shekara 1 ko shekara 2 ko shekara 3 shine yace fal yuslif manzon Allah yace ya ba da koman fi kaydin ma'lumin yace game da awu wanda yake sananne wa waznin ma'lumin kuma da awu wanda yake sananne kayin shine awu wanda yake na zakka wazin shine awu wanda yake na sikeli kenan in awu ne na tiya kenan kowanne ya zaman tiya 40 in kenan awu ne na sikeli kowanne ya zaman to kenan san kilo ne kilo 100 ne daidai shine yace wa wazinin ma'lumi sai yace ila ajalin ma'lumi kuma zuwa lokaci wanda yake sananne a takaice lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina ya samu mutanen Madina suna irin wannan mu'amala sai mutum ya zo wajen mai gona sai ya ce masa ina buƙatar misali bahu 40 na dabino kafin da binnai su yaya sai ka zo ku yi ciniki da mai gona a lokacin da ake yankar dabino kenan a lokacin kakan shi kenan ina buƙatar bahu 40 to nan za mu yi ciniki sai mu yi ciniki saboda a wannan lokaci ne wanda yana da rangwame a lokacin da ake yankan shi to idan aka yi wannan ciniki sai in tasa kudi in baka idan na baka sai in yi shirin lokacin da muka yi alkawari in ma shekara 1 ko shekara 2 ko shekara 3 takan iya yiwuwa wani ya rigaye ni ya zo ya ce na shekara mai zawa shi yake bukata sai in ce to na waccan shekara mai zawa ni ina da bukata zo mu yi ciniki to a lokacin da aka gabatar ma shi mai gona waɗannan kudade aka yi ciniki, kaga waɗannan kudade zai yi kokarin ƙara wato fada da gonar sa ya rayar da ita ya noma ta da kyau domin ta bada amfani iya yanda ake bukata. Kaga anan shi ya amfana da wannan kudi, me yasa? Saboda kayan sana'ar shi kenan zai ƙara samun ci gaba, ya ƙara fadada su, ya ƙara bunƙasa su. Shi kuma wanda ya bada wannan koman nikin, kaga zai amfana da abin da ya saya, me yasa? Saboda a lokacin arhashi ne za a sayar masa a farashi wanda yake ƙasa. Inda a ce a yanzu zai sayi kowane bahu misali jika goma, to in a lokacin kaka ne bai wuce bai saye shi jika biyar. An gane ku? Shi ne maza Allah ya ce kenan, falyuslif fi kaidin ma'lumi, maza Allah ya ce ya yi sautu a cikin awo wanda yake sananne kenan. In awo ne na tiya a san kenan kowane bahu tiya nawa za a sa masa. Wa waslin ma'lumi, da awo na sikeli wanda yake sananne kenan. In awo ne na sikeli a san dan kilo 50 ne bahun ko kuma dan kilo 100 ne. Ila ajalin ma'lumi, maza Allah ya ce kuma izuwa lokaci wanda yake sananne. To dan haka malamai suka ce shi wannan koman da yana da sharuɗa wanda baya halatta sai idan waɗannan sharuɗa sun cika. Farko in zaka bada koman kenan, abinda za a bada koman ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance sifar shi. An gane ko? Wanda kuma kuɗi yakan iya sabawa a sanadiyar sabawar sifa. Yanzu misali idan muka ɗauki nau'i na tufafi, kaga yadi da wanda yake koton ne 100 sama 100 ba daidai ba yake da wanda koton kashi 50 ne a cikin 100, sannan polistire ya zamanto kashi 50 a cikin 100, ko kuma ya zamanto kawai zallan shi wannan leda ne. To misali zaka bada sautin yadi koma da ne zaka bada a zo maka shi daga China, abu na farko sai ka gaya ma wanda zaka bashi koman, ina son kenan yadi kala kaza. A farko kenan zaka bayyana masa kenan nau'in shi abin sifar abin da kake bukata. Farko sai ka gaya masa jinsin. An gane ku? A farko dai ina bukatar yadi, yadi nake bukata. Abu na biyu sai ka gaya masa nau'in da kake bukata, shin polistire kake so ko kuma wanda yake koton abduga tsantsarta, sai ka bayyana masa. Sannan abu na uku sai ka bayyana masa launin kalar da kake so. Sannan abu na hudu, sannan kuma ka bayyana masa wato sakar kenan kasar da kake bukata, domin kasancewar kira ta abubuwa ta sha bamban dangane daga kasa kaza zuwa kasa kaza. Yanzu misali idan ka dauki a kasashen da horon shi ta rena, duk da cewa daudada kwakwalluwar mu aka yi ba wankin kwakwalluwa ba aka mana, in ka ce an wanke ma kwakwalluwa aiki na wani datti ne aka fitar maka, shi kuma abin da ya dace a faɗa an daudada kwakwalluwar mu cewa kawai babu wani kaya gangariya original din bakirar Faransa. Da ka dauki kaya in dai kai dan Niger ne da sauran kasashen da Faransa ta rena, kai dai kaga an sa madayan France, shikenan kawai kai kayan ke shakka kaya ne wanda yake na kwari. Duk da cewa lalle ta shahara a cikin kasashen Turai tana kaya waɗanda suke na kwari, amma duk kayan da suka fi wato suka fi jauda daga cikin dukkan waɗanda suke kera kaya, babu kaya irin na Japan. Japan ita ta fi kowa kera kaya waɗanda suke kyawawa. Duk abin da ka shiga kasashen Larabawa ka gani, su kawai in dai aka ce abu Ilyabani ne, kira Japan ne, to shikenan an kare. Saboda ita galibin kayanta kaya ne waɗanda suke na ƙure, shi yasa kayan Japan suka fi komai tsada. Kowane kaya ka dauka ka kiyasta, kayan Japan sun fi kowane kaya wannan aminci. To dan haka anan kenan in ya zamanto kaya ne, akwai kirar China, akwai kira na Japan, kenan dole ka bayyana masa, to ni fa kirar Japan nake bukata. Kenan anan abinda muke so a farko sai kai bayani, bayani gamsasshe dangane da bada bayani cikakke game da shi abinda za a bada sautu, dan kada a samu wata hayaniya da jayayya. Kaga in kace kaza nake bukata, je ka kawo min yadi, kai kana bukatar auduga sai ka maka leda, kaga anan za a samu jayayya. Ni ba su ba nake bukata, ko kuma kalan da kake bukata ba shi ya kawo maka ba, ko kuma shauda kyawun kayan kai kirar Japan kake bukata sai ka maka kirar China, kaga anan zai biyo baya, za a samu jayayya da hayaniya. to sharadi na farko duk wanda zai bada komandikin kaya dole ya tsaya yayi bayani game da sifar kayan dai bayan daya ka bayyana kenan nau'in sa sannan ka bayyana launin sa ka bayyana kamannin shi ka bayyana kenan kasancewar shi in na kware ne ko koma baya dole sai kai bayani sannan sharadi na biyu ya zamanto al-ilmu bis-saman ka san a nawa nawa ne za a sayar maka shi wanda zai kawo kayan ya san a nawa nawa ne zai kawo maka kenan sai kun tsaya kun yi ciniki kun dandance ka ce masa ni a iya abin da zan iya badawa za a kawo mun a Chicago goma idan ya yarda ce zai kawo mun a Chicago goma to shikenan ciniki ya tabbata amma ba a tashi ka ce kawai je kaka kawo mun kaya kaza alhali shi bai san ba a nawa zai kawo maka kai baka san ba a nawa zai kawo maka wannan baya halatta an gane ku sharadi na biyu kenan sai an san kudin shi mai kaya ya san a nawa nawa zai kawo shi wanda yake mai saya ya san a nawa nawa za a kawo masa sharadi na uku shine karbar kudi a majalisin da aka dandance cinikin idan nazo na baka komand a wannan lokaci zan tasa kudi in lissafa in baka kudi cikakke an gane ko in baka kudi cikakke dole ne in za a yi komand kudi ake badawa in kwatance ne aka yi haka aka rarraba to wannan ciniki ya baci domin sharadin shi dole sai an bada kudi dan ba a ce masa ba assalam domin shi mai saya yana gabatar da kudi kafin kaya su zo hannun shi kuma haka an ambace shi assalam saboda shi mai saya yana gabatar da kudi kafin kaya su zo hannun shi kenan dan haka sharadin bada komand dole sai an bada kudi sai an ta samu ka kudi kudi cikakke za a baka amma komand din da ake ayo ai ba haka bace ba sai a baka komand kawai takardu ne za a baka ka je kana bin wasu hanyoyi ka je ka ranto kaya ko ka je wai ka saida ma wani ko ka nemi cewa wai ya ranta ma kudi an baka komand din ka za ka je ka sayo in ka so sannan wai shi ma ka ware masa riba haramun ne anan kudi ya ranta maka dala bai halatta ka dora masa in zai ranta maka kudi ya ranta maka kudi fi sabilillahi ka je kai kasuwa an gane ko amma a shar'anci ita komand baya halatta a baka komand ba a baka kudi ba a shar'anci dole sai an baka kudi wannan shine ka'ida domin kai ka amfana shi ya amfana sannan sharadi wanda yake na hudu shi abinda aka ba da sautu ya zamanto a cikin wuyan wanda aka ba shi sautu kenan kai aka sani tunda mun riga mun kulla ciniki na dan kudi na baka kai na sani kai zaka zo mun da kaya an gane ku ban san kowa ba banda kai kenan wannan bin ka nake in baka zo mun da kaya ba dole ka bani kudi na ko ka mutu ina bin ka bashi kenan shine malamai suka ce an yakuna almuslimu fihi fi zimma kenan abinda aka yi sautu ya zamanto yana wuyan shi wanda aka bashi komand kenan shi aka sani lokacin da aka kayyade kenan yazo da kaya sharadi na biyar malamai suka ce an yakuna muajjalan ajalan ma'luma shi komand ya zamanto abin sanya ma lokaci wanda yake sananne na baka komand kin kaya kaza amma daga nan zuwa sati biyu nake bukatar su in kaga zaka iya samu waɗannan kaya nan da zuwa sati biyu kenan a zo a yi ciniki idan ka maka kudi ka je ka samu wannan kaya sati biyu yana cika ka kawo kaya ka je ka in kafin sati biyun ya cika ka samu kaya ka kawo wannan babu laifi amma ka'idar da muka ajali wanda yake sananne dole a bayyana amma baya halatta a bada komand ba a san ranar da za a kawo su wannan haramu ne baya halatta sharadi sai an kayyade lokaci kenan sharadi na shida abinda aka bada komand kin shi ya zamanto abu ne wanda ake samun shi a lokacin da ake bukatar a zo da shi hannun kenan wanda ya bada komand kenan kada in baka komand kin abu a kayyade lokaci kuma ba lokacin da ake samun shi ba kenan a tabbata anan shi wanda aka bashi komand ya tabbatar da cewa abinda aka bashi komand kenan zai iya zawwa da shi a lokacin da ake bukata amma duk abinda ka san ba zaka iya samun shi ka zo da shi a lokacin da ake bukata aka kayyade to wannan baya halatta a bada wannan komand kenan sharadi ya zamanto abun akan same shi kenan a lokacin da ya zama wajibi a bada kaya kenan in ka san nan zuwa sati biyu za a iya samun kaya za a iya dandancewa in ka san a sati biyu ba za ka samu kaya to baya halarta ya zama zuwa ba da komai a wannan lokaci. To anan abin da muke tambaya in har mutum ya ba da komai lokacin ba da kaya yi kuma kaya ba su samu ba yaya za a yi? Kamar misali wanda ya ba da komai dukin ƴaƴan itace yana buƙatar buhu 42 sai Allah ya kaddara cewa shekara ce shekara ba ta ƴaƴan itace ba ba a samu ba abin da ake buƙata. To shi wanda ya ba da komai a nan wato sai ya dau hakuri har a kai shekara ta gaba in itace sun yi ƴaƴa a bashi in kuma ya gaba zai iya hakuri to a wannan lokaci za a tada wannan ciniki kenan kudin da ya lissafa ya bada dole a dawo masa da kudin sa. Idan mutum ya zo ka bashi komai kuka yi alkawari da shi nan zuwa sati biyu zai zo ma da kaya in sati biyu ya cika bai zo ma da kaya to wannan komai da ya tashi. In ka iya hakuri ka kara masa lokaci ka dau hakuri in baka iya hakuri ba to a wannan lokaci ka ce kudin ka kake bukata kuma dole ya kama kudin ka koda ya zo ma da kaya bayan wannan lokaci ba tilas bane baka amsa. In muka yi da kai kwana 10 ran da kwana 10 ya cika in baka zo min da kaya ba ciniki ya tashi. A ran 11 in ka zo da kaya ba dole bane bayan amsa ina iya cewa ni a jiya ne nake bukatar sai wa bana bukata dole kudi na kawai nake bukata. Waɗannan su ne sharuɗa guda 6 sharuɗi wanda yake na komai don haka kenan dole ne ya zamanto sifo wannan sharuɗi na farko kenan a bada bayani gamsasshe game da kaya na biyu kenan a san kuɗi kai ka san a nawa za ka kawo ni in san a nawa za a kawo na uku kenan take yanke lokacin da na baka komai a wurin da muka kulla ciniki in damƙa maka kuɗi sannan na huɗu ya zamanto kenan ni ka sani ni zan zo maka da kaya ba maganar in gama ka da wani a ni zan zo maka da kaya a lokacin da muka kayyade. Sharadi na biyar kenan a sanya ajali zuwa wani lokaci zaka zo da kayan mu ajiye lokacin da za a zo da su sannan sharadi na shida ya zamanto abin ya zamanto tabbas ne za a iya samun shi a lokacin da aka kayyade dole ne a tantance lokaci. To shine annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya isa Madina sai ya same su wa hum muslimuna fi thimar yace suna bada komai na ƴaƴan itace kenan sai ka zo wajen mai gona sai ka ce masa da kaka ina buƙatar buhu 40 kaga anan kenan ya halatta kamar misali wanda yake manomi ka zo ka iske shi sai ka ce masa ina buƙatar hatsi ɗan tiya 40 buhu 100 nake buƙata nawa kuke sai da ɗan tiya 40 a lokacin kaka sai a yi ciniki misali ana sayar da shi jika 10 sai mu yi ciniki jika 10 an gane ko sai in damƙa maka kuɗi idan Allah ya kawo damuna aka shuka amfani da kaka kawai iya abinda za a yi sai in zo in amshi buhu 100 kamar yadda muka yi ciniki kuɗi tuntuni na riga yana gabatar maka. In kasancewar damuna ce wadda ba a samu ba amfani kenan in ma in ce to kuɗi na nake buƙata tunda dai ba a samu amfani ba ko kuma in dau hakuri zuwa shekara ta gaba shine anan yace wa hum yuslifuna fi thimari suna bada komai game da ƴaƴan itace as-sanata tsawon shekara guda was-sanataini da tsawon shekara biyu was-salafa da tsawon shekara uku wani yakan bada shekara ɗaya wani yakan bada zuwa shekara biyu wani yakan bada zuwa shekara uku fa qala sai manzo Allah yace da su man aslafa fi shay'in duk wanda zai bada komai dikin wani abu manzo Allah yace fa yuslif ya ba da koma da fi kailin ma'alumin a cikin awo wanda yake sananne kenan in abinda ake aunawa ne da zakka to a san tiya nawa ne za a kawo za a bada wa wazinin ma'alumin da awo wanda yake sananne kenan in abinda ake aunawa ne da suke ila ajalin ma'alumin kuma zuwa lokaci wanda yake sananne kenan kar ya zama to an jahilci lokaci kenan don haka wannan bai keɓanta ba da abinci duk wani abu ana iya ba da komai dukin shi amma dole ne waɗannan sharuɗa 6 a same su sun cika nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.